بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dare wanda shine daren 24 ga watan Sha'ban shekara ta 1440 wanda yayi daidai da 29 ga watan April na shekara ta 2019. A wannan darasi wanda shine darasi na 34 kuma shine darasi na ƙarshe kafin azumi, sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu bayan sallah. Kusan yau karatun za mu ɗan yi wa juna tambayoyi ne, sannan kuma sai mu yi wa'azi mu tashi insha Allah ta'ala. Za mu buɗe daga kitabu Sahara. Zan ɗan yi muku tambayoyi, ni ma kuma zan ba ku dama ku yi tambayoyi, daga nan sai mu yi wa'azin rufewa insha Allah ta'ala. Hadisin farko shine hadisin innamal a'malu binniyat, ko na wai zai iya tuna dalilin da ya sa annabi ya faɗi wannan hadisi? Me dalilin sababin faɗan wannan hadisin na innamal a'malu binniyat innama likulli imrin ma nawa? Muhajirun mukai. Wai muhajirun mukai? Mana wani ne ya yi hijira saboda wata mace, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya ce wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankibuha, a wata riwaya kuma ya ce zawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. To shi yasa ake ce masa muhajiru ummu kai, shi yasa ake ce mai muhajiru ummi kai. Kuma hadisin duk da ya zo a kan muhajiru ummu kai, to yana nuna duk mutumin da ya yi abu saboda wani ba Allah ba, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bashi ladan waɗannan ayyukan ba. Allah maɗaukakin sarki ba zai bashi ladan waɗannan ayyukan ba. Na'am. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ya nuna cewa idan kare ya sha ruwa a cikin abu, ko ya sha abin sha, to falyaghsil sab'an, a wanke abin sau bakwai. To, tambayar a nan shi ne, menene hikimar da ta sa aka ce idan kare ya sha ruwa a wanke su bakwai? Me hikima a cikin haka? Menene hikima? Na,
ibada ne.
Ibada ne. Me dalilin da ya sa yake nuna ibada ne? Me dalilin?
Saboda akwai wurare da dama da ya nuna wannan kare bakin shi ba na nisa ba ne.
Kamar
kare da ake farauta, wani ya ji ka tafi yin kare wanda ake yin ya kama ma abin farauta, kuma ko da ya mutu ma za ka ci ya kuma kama shi da baki.
Shi ne wannan yana daga cikin ƙaulin wasu malaman, suna ganin wanke abun kawai ibada ne, so ba san dalilin da yasa ake yi ba. inda ce a don wata najasa ne ko wani abu, to ya kamata idan ya kama abun farauta ma ya kamata a ce sai an wanke shi. Ina fatan mun gane. Alakulli hal, wannan magana ce ma ko wanda suke ganin yana da wani dafi ne da matsala a bakin shi, shine dalilin da yasa aka ce a wanke su. Na'am. Na'am. Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurral muhajjalina min athar al-wudu. Wazai ya fassara mana wannan. Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurral muhajjalina min athar al-wudu.
Sallai al-umma ta. Allah kira mu a ranar al-qiyama. Kana ma kallon
sauran gabobin alwala. Faman istata'a minkum an yu'tila ghurratahu falyaf'al. Me ma'anarsa?
Wanda ya yi dama ko ya so ya fara tsawaita gaban wankewan da aiki.
Mana ya halatta ka wanke zuwa nan kenan?
Amma kamar ka yi zuwa wannan magana ɗin, kamar magana ce da ba cikin hadisin da kila idrajin ya so yi.
Waye idirajin?
Abu Huraira magana.
Mana idiraji ne na Abu Huraira, saboda haka abin da yake daidai shine in ka zo alwala ka tsaya daidai inda shari'a ke umarni. Shine abin da yake daidai a alwala, ka tsaya a daidai inda shari'a ke umarni. Amma kakka zamanto cewa ka kai sama da gurin wannan, kuma ne tsami kuma yi ila gurrata ba magana Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, maganar Abu Huraira. Na'am. A hadisi na 16, wani Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kala marra Nabi sallallahu alaihi wa sallam bi qabrayn fa kala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Me ma'ana wa ma yu'azzabani fi kabirin? Na'am, ina so a daga hannu duk wanda ya sani. Me ma'anar wa ma yu'azzabani fi kabirin? Na'am, ba wani? Menene ma'anar wa ma yu'azzabani fi kabirin? Na'am. Na'am. Wannan ita ce fassara guda ɗaya, kamar ya ba abin da mutane ke ganin shi da girma ba. Mana shi mai girma ne?
Eh.
Eh. Eh. Fa kana la yastatiru min al-bawl. Me ma'anar la yastatiru min al-bawl?
Baya tarkakuwa daga fitsari, ko baya samun kariya daga fitsari.
Na'am. A hadisin 25, hadisin Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyya ko annaha atat bibinin laha sagirin. Hadisin 25, bibinin laha sagirin lam ya'kulu ta'am ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ta zo da wani dan karamin yaron ta wanda baya cin abinci, ya kawo shi waje Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adilat sahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi yajin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaunar da shi akan cinyarsa. Fa bala ala thawbi. Yayi fitsari akan tufarsa ko? Annabi sai ya ci a karuwa sai ya yayyafa. Kaga ya yayyafa ruwa ko bai wanke ba. A wani hadiso kuma ya nuna idan mace ce ya ke yi ana wankewa. Abin tambayar shine me dalilin da yasa aka bambanta tsakanin fitsarin mace da kuma fitsarin namiji. Menene hikima ne sabai ne sai aka bambanta tsakaninsu? Me hikima ta bambanta tsakanin namiji da mace a wajen fitsari? Wai sani na tabo
inda ba da
mana daga cikin hikimomi da suka faɗa shi galibi mutane sun fi ɗaukan maza. Galibi kan ka ga an fito da namiji ɗan ƙarami ɗan shekara ɗaya ko shekara biyu ana yawo da shi, to za ka dinga ganin yawan ganin ana fito da namiji fiye da yadda ake fito da mace. To saboda in aka ce za a wanke, to zai zamanto cewa an wahala, to shi ya sa shari'a ta bambanta. Akwai wanda kuma suka ce tsarin ne ya bambanta, amma gaskiya a zahiri wannan ita ce take zama daidai. Ma'ana sauƙin shari'a ne saboda an fi ɗaukar namiji fiye da yadda ake ɗaukar mace. A bayanin da muka yi a babin Janaba mun ce abubuwa, mun faɗi abubuwa guda biyar da suke wajenta wanka. Wai zai iya lissafa mana su? Akwai abubuwa biyar waɗanda muka faɗa a babin Janaba da wanka waɗanda su ne suke wajenta wanka. Wane ne zai iya lissafa mana waɗannan abubuwa? Na'am, abubuwa shida ɗan baya ba ta motsi ne. Na'am, na'am, na'am malam.
Na'am, da shi abubuwan da ke zafiyar da ke da wanka su ne akwai mafarki wanda zai sa mutum ya yi zai. Sannan akwai yake tare da matar ko da bai yi zai ba inda ya samu shi ne. Sannan akwai waka ina haila, sannan akwai yi
na waka faɗa. To, daban ga za ka cika ce mai na biyar ɗin wai ilimin ka ya tsaye na ka sauke hannun. Idan mani ya fita da jin daɗi ko da ba a mafarki ba ne ko kuma a saduwa. Na'am. Wai zai iya kwatanta mana yadda ake yin temama? Mun yi babu tsayenmu ko? To wane ne zai iya kwatanta mana yadda ake yin temama? Na'am. Na'am. Ba zai kwatanta mana. Na'am.
Ba
ni dai na ce kawai ka kwatanta mu tema ma ingantacciya. Ba ma liki a yi da zaɗi.
Bugun ƙasa ne da zaɗi malam. Bugun shi ne zai kakkaɗi ko gurewa malam.
Na'am.
Ya hannu.
mutum yadda aka yi ba gyara to malam gyara mu illa ka gyara mu na'am
zai ta wani
wata zuwa ina ita ce maka kwaye kananan ran da aka yi karatun taimona ko ba ka nan kananan ta to akwai wanda zai mana karin bayani akan yadda ake taimona ka ga haka yana yawan faruwa fa na yadda ake taimona ba tare da na tambaya ba kawai in ci fadi sannan kawai shafin fuska ne to sai kuma waye zai tsara ba yake ake ce mama yadda ake ce mama na banda cinke yadda ake ce mama idan da yawa dai ba a iya taimama na labon go ok in yi ce bayani ne ai ba ya kace kuma to ka ce ga yadda ake amma in yi da ofisa ya yi bayani ne ba a bukatar ka ce ka yi maimaiti yawwa ya zai shafa ne shafa da wakila manta kwarfe ne na kashi eto ayi da ake shafa hannu mai dubo kuya ba ya wuce ya ake shafa hannu ya ake shafa hannu
ana ne na daukan yadda ake shafa
ha ba kai wanda ai ka yi ya ce ne da ake wankewa to ba ka ake shafa hannu da shi kaga inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakala hadisi na 38 kuma daraba bi yadayhi al-ardh darbatan wahida kuma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa zahira kaffayhi wa wajhahu kaga haka shine kuma masaha ash-shimala 'ala al-yamin kaga ni haka kenan ba wannan ne dama haka sannan wa zahira kaffayhi haka sai kuma haka sannan sai shafa fuska dai na ga akwai hadisin da ya gabatar da fuska eh haka ne ko ka gane so wannan shine abin nan din da ake yi haka ake yi sai kuma kai haka ka gane ko sai kai haka a wata ruwaya kuma ya zo da hakan zaka fara yi sai kai haka ko kuma kawai sun ce haka wannan ai alwalati alwalati daban kuma shafa daban ka gani ida ba san inda kuka samu a karkade ba ya zo hadisi to a bayanin da muka yi akan haila a waɗannan kwanaki ne mata suke fara haila a wannan shekaru suke fara haila a wannan shekaru ne mata suke fara jinin haila a wannan shekaru kuma suke dinawa na'am shekara? Tara ka taɓa ganin yarinya da ta fara haila a shekara ta? To ya za a yi ka faɗa inda suna fara inde suna fara a shekara tara ya kamata a ce ka gan su ko su ɗaya ko lima eh ai ya kamata to a shekara nawa suke denawa to gara ma wannan hamsin da ka faɗa haka wasu suka faɗa to me ye mafi inganci game da lokacin da ya mata suke fara haila da lokacin da suke denawa me ye zance mafi inganci menene zance mafi inganci na malai kai ma ka zama na bambu na bambu ya dina kai kuma ka shi kama ka ga yana hawa sai da shi ma ko deka ai san me ka kira nana sai fa da aka yi magarwa ka kira ka kira oke to mutumin lajika
wadda ya danganta daga yanayin yadda matan ke rayuwa misali suna rayuwa da yadda ake da rana ko zafi to wannan yakan yi zafi ne aka wanda wajen haila ne sukan yi haila da wuri kuma ya kasance kasa babu zafi ko kuma har da dai yanayin ma abinci da suke wannan yakan yana tasiri wajen fara haila da wuri ko kuma
wannan shine zance mafi inganci mana yanayin fara hailar mata da dina wasu ba wani shekaru mafi inganci ba wani shekaru tsayayyu kawai ya danganta da yanayin yadda suke fa'ayyanta su idan ta taso a gurin jin daɗi zai iya yiwa ta fara kafin shekara tara farko a nan da wahala ka samu tara gaskiya zai yi wuya ko shi yasa har Laraba ma 12 suka fice tara zai yi wuya nadiri ne ka samu tara amma a ƙasashen turawa za ka iya samu tunda na ga wata yarinya da ta haihu ina ga a shekara 10 ta haihu to kaga waɗannan exceptional ne to gaskiya ne to ba za a iya gina hukunci a kansu ba ba za a iya gina hukunci a kansu ba ina fatan mun gane tayi ta yaya mace za ta iya ganewa ta fita daga jinin haila ta koma jinin cuta wacce hanya ce mace za ta fahimta cewa ta fita daga jinin haila ta shiga jinin cuta ta wacce hanya na'am na'am mala daga zarar ya wuce kawai ta zama mai jirin cuta a ni yanzu tambaya ka nake ai ba zai ke yin bayani so daga zarar ta wuce kawai ya zama jirin cuta abin ya zama ta yaya mace za ta gane ta fita daga jinin haila ta shiga jinin cuta? Mun faɗa hanyoyi wanda mace ta waɗannan hanyoyin za ta iya gane cewa ta fita daga jinin al'ada ta shiga jinin cuta. Waye zai iya mana bayanin wannan hanyoyin? Baba? To kan shirya baba? To ya zama jinin cuta? Sorry ma. Ah, ba a fahimtar ka ba. Abin da malamai suka faɗa da kuma karatun da muke. In dai fahimtar ka ce za mu ci lokaci. Ina ga wanda yake tuna abin da muka faɗa. Bismillah. Na ban ku ka tuna su? To bismillah.
Na farko bambanta kalan jinin.
Idan tana bambanta kalan jinin. To shi kalan jinin haila ya yake. Haka suka gaya maka kuwa ga karanta. Eh, haka suka gaya maka kuwa ga karanta. Tunda ɗayan fi ne. Ko a baka labari ko ka karanta. Kai baka amsa ba. Haka suka ce ma kuwa ga karanta. Shi annabi yayi siffanta jinin haila. Shi ne baki ne. Ka ce kawai jini ne baki. Ka ce a iyana tunda ba ka yi. Yawwa. Tunda ba ka yi kawai ka ɗau labarin da annabi ya baka. Baki ne yana da ƙarni. So idan ta gaba da irin wannan siffar bane. Kuma tana bambancewa tunda wani lokacin zai iya yi wa ya zama ba ta iya bambancewa. Yarinya ce ko wani abu musamman yanzu daga cikin manya-manyan mushkilolin da suke faruwa kusan duk magungunan da ake sha na family planning suna da ita al'ada. Ina tuna cewa a shekarun nan ba matar da ta taɓa min tambaya cewa al'adar ta ta rikice in na tambaye ta ba su tana family planning. Ko jiya wata mace ta bugo min waya da daddare daga wata jiha take ce min jini ya mata yawa tana yawan yin jini har ma wani lokacin sai dai ta sa pampas. In ma ta sa pampas din ma wani lokacin ba zai yi ta fita ba shi ma da wuri yake cika. So ƙarshe na ce to amma kina ki taɓa family planning? Sai ta ce min ai kawai a haihuwar ƙarshe ta yi 2018 dinnan a shi ta gani. Sai nake ce mata a'a ina tuna a 2016 akwai wani malami muna tare a Saudiya da kika mai tambaya. Ya bani waya shi na amsa tambaya. Ina kyautata zaton keke. Nace saboda haka tambayar da ya mun kina samun matsalar shi anya baki taɓa yin amfani da shi a can baya ba. Shi ne da ta tuno ya ta ce mu eh ta taɓa yi amma na ƙwayoyi ne. Yanzu kuma wanda ake sani a nan nace to wannan shi ne. Saboda haka galibi yana rikitar da al'ada. Kusan duka magunguna suna rikitar da al'ada. To. To wanne za mu ɗauka? Ka ce ya zama ya wuce mafiya yawancin al'adar. Ya wuce ko ya wuce mafiya yawancin al'adar. Ka ce ya fi yawan kwanakin al'adar ta ko ya fi mafi yawa. A ina aka faɗa? eh to kai ma ka ce kana ji kaga akwai miskiya ba haka ne ce ba yara ma tsarakinta to tsarakinta nawa ne mafi yawancin al'adan mata kwana biyar ko shida abinda aka ce bayan na farkon da na biyu bayan na farkon da ka faɗa idan ya zamanto abu na farko shine ka duba al'ada in tana da al'ada permanent wacce ba ta canzawa to in dai jinin ya wuce kwanakin al'adar ta ya zama jinin cuta amma ya zama al'adar tabbatacciya ba irin matan da suke samun ƙari ko ragi a cikin al'ada duk matar da take samun ƙari ko ragi a cikin al'ada to ita wannan ba za a yi hukunci da ita ba wacce tana da al'ada koyaushe kawai kwana biyar koyaushe kawai kwana uku to ita ce wannan in ya wuce zai zama jinin cuta na uku shine idan ba ta bambancewa ba ta kuma da al'ada permanent to sai ta yi amfani da al'adar mafiya yawancin mata rago kuma ya zama jinin cuta ne al'adar mafiya yawancin mata kwana biyar ko nawa ko shida haka annabi ya gaya wata mace ya ce ki yi haila kwana shida ko kwana biyar sai ya zama ƙarfinki ya zama kwana 24 ko kwana 25 24 ko 25 ala kulli hal wannan su ne halaye da mace za ta iya ganewa ta fita daga to a shi lokaci ya tau mu haka muke karin karatun yanzu mun dawo hutu ma sai mun yi muraja za a cika akwai wasu da muke karatu da su a madina wannan dalilin ya sa suka daina zuwa saboda su a can na nunawa cewa ne ya za ka abin nan amma tunda kuma gidanta ne akwai hidimomi da yawa a kan ku shi yasa kawai abin ya zama optional wanda yake da amsa sai ya faɗa na'am tayyib wai zai iya mana bayani game da muktarin kowace sallah da kuma larurinta kowace sallah muktarin ta sanda yake farawa da kuma sanda larurinta yake farawa wanda ya shirya fa bana son mutum ya fara kuma ya ce ɗaya kawai zan iya na bayan nan duk kuka san muktarin sallah da lafiyar da wasu ya kuka yin sallah in kuka yi tafiya ko in kuka shiga daji na'am malam kaɗan jaraba mana na'am eh kaɗan jaraba yaushe ne muktarin sallah a ba yake shiga idan alfijir yake shiga yaushe ne larurinta yake shiga idan rana ta faɗi ok ya yi daidai da yaushe larurinta yake shiga idan gari ya yi fayo to muktarin sallah azhar fa idan rana ce zawali me ma'anar rana ce zawali tazo tsakiya ike san to yaushe ne muktarin sallar la'asar yake fa yaushe ne larurin sallar azhar yake fara inuwan mutum take tsawon shi to yaushe ne farkon muktarin sallar la'asar idan ta bi ko ta fi kun yadda ke shi ne muktarin sallar lasar yake fara inuwan mutum ke daidai da shi to lokacin larurinta ba ke shi ne larurinta shine larurinta ya shine larurinta ofisa kamar ka nuna larurinta da hannu ya shine larurinta oge kana tare da
shi
lokacin da iruwan mutum talinka ya shine muktarin sallar magarba ta sannan rana ta faɗi ya shine larurinta na idan shafa'i ya fara bayyana kuma na idan shafa'i ya baki to yaushe ne kuma muktarin sallar isha isha laruranta ba na yi dabara ce ya ce ne laruran tsallar isha ya ce ne laruran tsallar isha idan rabin da ne to Allah ya ba mu da cewa a kusan muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya taimake mu ya kuma ba mu dacewa a kan waɗannan karatuttuka masu albarka na tabbata waɗannan darussa guda 34 da Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu muka yi su daga bayan ƙaramar sallah zuwa yanzu kusan a cikin abin da bai wuce watanni 10 ba na tabbatar da cewa za mu ƙara gane mahimmancin ilimi da kuma mahimmancin ilimin da kuma mahimmancin sanin fikihin musulunci da kuma mahimmancin sanin fikihin musulunci za mu gane cewa tabbas addinin musulunci addini ne wanda yake akan ilimi kuma duk lokacin da mutum ya yi ilimi ya kuma yi karatu to Allah maɗaukakin sarki zai haskaka kwakwalwarsa Allah maɗaukakin sarki zai masa ni'imar da bai yi wa wani ɗan adam a duniya ba saboda haka ba wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai maka fiye da ilimi kin sa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi zai halicci annabi Adam yake cewa da mala'iku inni ja'ilu fil ardi khalifa zan sanya halifa a bayan ƙasa sai mala'iku suke cewa da Allah ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu aka sanya wanda zai zubar da jini mu kuma gashi muna maka tasiri muna karfafa ka Allah ya sani na san abin da kuka yi to da Allah madaukakin sarki yake so ya fifita halittar da zai halitta sai fifita ta ilimi shine wa allam adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunayen duka abubuwa sai ya kawo mala'iku ya ce musu yanzu ku gaya min sunayen waɗannan abubuwa in dai da gaske ne ba zan halicci halitta da take kowa sai suka ce ai mu ba abin da muka sani la ilma lana illa ma 'allamtana ai ba mu san komai ba sai abin da ka sani ya Allah innaka antal alimul hakim saboda haka Allah ya ce da annabi Adam to ba su labari sai annabi Adam ya ba su labari ina fatan mun gane saboda haka ilimi ba wata daraja da mutum zai samu a duniya da tafi karfin ilimi raitu ilma sahibahu sharifun wa in waratu aba'u li'amun balaysa yazalu yarfa'uhu إلى أن يؤذم قدره القوم الكرام، فلولا العلم ما سئلت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام. يتي ناقد أمتمن ديك دي إلي نزاك غنش مدوكي كودا إيا ينسى أسكنتتوني ilimin ba zai gushe ba yana daukaka shi haske manyan mutane sun san shi yace in ban da ilimi to da wasu rayuka ba su ci dadi ba kuma da ba san halal da haram ba saboda haka shi yasa sayyidina ali yake cewa ya ishi ilimi daukaka duk wanda aka danganta shi da ilimi yana jin dadi koda ba mai ilimi bane ya ishi jahilci kaskanci koda mutum jahili ne in ka ce mai jahili zai ci haushinka saboda haka ina ba ku shawara akan a ƙara dagewa wajen neman ilimi duk wannan ilimin bokon da kuke ganin shi wanda ba su da sirkin addini suke furga da shi ba su san hakikanin ilimin addini ba amma babu wani ilimi da Allah subhanahu wataala zai ba wa mutum wanda ya san addini wanda kuma koda ilimin bokon mutum yayi komai zurfinsa sai dai kawai ka kalle sai dai in baka ilimin addini mai zurfi ba ko kuma ka raina ilimin da kai amma babu yanda za a yi ya zamanto cewa wani dan yayi ilimin boko ya dara ka da wani abu ko kuma ka dinga jin nakasu saboda iya ilimin addini kai saboda haka ne shi wanda nake babban abin da yake tabbatar da ilimi shine yawan maimaita da kuma karantawa yanzu daga yau za mu hutu na sama da wata daya wannan karatutukan da muka yi ina tabbatar muku da cewa ko digiri mutum yayi akan islamic studies falala Allah ce kawai nake fada amma ba dole bane iya tara abinda muka yi a wannan karatun na darussa guda 31 saboda haka babban abinda zai tabbatar muku da wannan karatun shine yawan maimaitawa da kuma dagewa da yawan muzakara karatu zarnuji wanda yace alimul muta'allim tariqut ta'allum yana cewa ana so ɗalibin ilimi ya maimaita karatun da yayi jiya sau biyar karatun da yayi shekaran jiya sau hudu karatun da yayi shekara kwana uku da suka wuce sau uku karatun da yayi kwana huɗu da suka wuce sau biyu karatun da yayi kwana biyar da suka wuce sau ɗaya galibi yanzu abin da yake cutar ɗaliban ilimi shine sauri wajen karanta alqur'ani da kuma karanta littafi shi yasa zaka ga idan mutum ya karanta littafi in yazo zai karantar da shi a lokuta da yawa zai yi kamakami saboda me lokacin da ya karanta karatun bai tsaya yayi mai karatu na nutsuwa ba wannan yana daga cikin abubuwa da suka bambanci ilimin boko da ilimin addini shi ilimin boko ilimi ne na cin jaraba da kuma sana'a ilimin addini kuma ilimi ne wanda ake so idan kai ko ina aka same ka za a same ka tare da shi akwai wani daga cikin magabata yazo yana ta maimaita karatun da yake yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa sai bai wasa take ce mai kana ta maimaita wannan karatun gashi har ni ma na hadda shi sai yake ce mata mai karanta mun sai ta karanta mai bayan wani lokaci sai zo take ce mata dan karanta mun karatun nan ran nan sai take ta manta sai ce wannan shine dalilin da yasa nake maimaitawa babban abin da yake tabbatar da ilimi shine tsoron Allah subhanahu wataala a zaman da muka yi a Madina galibi zaka ga waɗanda suka fi tsoron Allah sun fi haddace karatu akwai ɗaliban da muka zauna da su wani ɗalibi da muka zauna da shi ɗan Yaman idan muka yi wata uku muna karatu sai da daddare in za a yi jaraba da safe zai kuma sai ga ya ci 99 duk abin da yake taimakawa akwai wanda kuma na sani shi ko hand out ma baya tsaya iya abin da ya ji a wajen malamin da iya shi zai zo ya jarabawa kuma ya san shi ne ke samu to kuma za ka same su ba ta kallon haram ba ta cin naman mutane wannan yana daga cikin abubuwan da yake zubar da hadda so galibi in mutum ya zo ya ce ma hadda shi tana zubewa abin da nake ce mai shine ya je istighfari lokacin da Imam Shafi'i ya zauna a gaban Imam Malik ya ga kaifin kwakwalwar da Allah ya manta sai ya ce masa إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطيعه بظلمة المعاصي tabbas ina ganin Allah subhanahu wataala ya jefa wani haske a cikin zuciyarka saboda kada ka disasar da wannan hasken ta hanyar aikata sabu yawa mutane idan suke kokarin hadda ilimi suka kasa sai ce wallahi matsalan na maki ne kishiri da sauransu tabbas waɗannan abubuwan suna iya zubar da tilawa amma idan ka karanta tarihin magabata za ka ga sunnin kamar talauci ya akai suke hadda yanzu imamu Bukhari yana cewa ya haddace hadisai guda 200 ingantattu ya haddace kuma guda 200 raunana amma idan ka karanta tarihinsa akwai lokacin da saboda talauci hacciyawa ma ya ci ban sani ba ko a cikin kwako wanda ya taba ganin wanda ya ci ciyawa to kanga wannan fa Bukhari da ake cewa rawahul Bukhari da rawahul Bukhari yake burge kaci ciyawa akwai wanda suka cibola Imam al-Bukhari din yana bada labarin kansa akwai lokacin da ya taba fita neman ilimi komai nashi ya kare har sai da ya zama tsirara ya zauna a wani gida sai da wani ya zo ya bayi sadakar fitara da zinta to kaga idan kana magana talauci ne ai ba za ka ta kwatanta mu da magabata ba to ya akai suke iya hadda mu kuma ba mai yanzu kaga duk talauci sabai yanzu Abu Huraira da ya rawaito mana wannan hadisi ka karanta tarihin su da yin wanda suka shi akwai lokacin da fa suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna mai kukan yunwa suka daga cikin su sai ga sai ne ya daga cikin su sai ga suna to wannan fa haka suka nemi ilimi to ala kulli hal babban abin da za ka yi isti'ana da shi shine tsoron Allah sannan abu na gaba shine a girmama malamai wannan gaskiya yana daga cikin abubuwa waɗanda ya suke da karanci za ka ga musamman mu da muke kira kan ahlus sunna gaskiya akwai karancin girmama malamai su faye sun mutu gona da ilimi amma mun kuma gaskiya mun yi nesa sosai wannan kuma yana daga cikin abin da yake kwashi albarka ne innal muallima waqtabi bakilahuma la yanta'ani idha huma lam yukrama faqna bi jahlika in jafawta mualliman wasbir li da'ika in jafawta tabiba saboda haka in dai mutum baya girmama malami Allah ba zai sanya albarka a ilimin sa shi yasa daga cikin manyan abubuwan yanzu da muka rasa shine magabata da malaman zauri idan ka zo neman ilimi wani littafi suke cewa ka kawo na wanda ya zo neman ilimi ko da yana karanta fiqh da hadisi ya san shi ya hada da wani littafi ta'limul muta'allim tariqut ta'allum saboda za ka koyi ladabi a neman ilimi duk da wasu abubuwan ya wuce gona da iri amma ladabi daga cikin abubuwan da ya kawo shine akwai wani malami da aka gani idan yana karatu yana dan mikewa sai aka tambaye shi me yasa sai ce dan malamin sa ne yake zuwa yana wucewa saboda haka dan ya girmama malamin shi yasa yake mikewa saboda dan so ba ku tantiya da mu da za ga ana jayayya da malami ana cece ku ce da malami da sauransu ba kaga duka waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwa waɗanda suke kwashi albarka ilimi ina fatan mun gane so ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske waɗanda ya kamata ku kula da su shin halal yana taimakawa sosai wajen samun ilimi ne inganci akwai ɗaya daga cikin magabata da ake ce masa Imamul Haramain al-Juwayni tun lokacin da mahaifinsa ya haife shi yake sa ran ya zama malami shi ma malami ne saboda haka ya ɗauke shi ya killace shi ya je ya saka shi a wani gida ya samu mai baiwa ya alƙawari da bai wannan kattace wani abu sai abin da ya kama. Saboda haka ranar nan ya je sai ya ga fuskar yaron ta canza, sai tambaye ta me ya faru. Sai ta ce masa abin da ya faru shi ne wata mace ce ta zo ta ba shi nono. Saboda haka ya ɗaga yaron sama ya sa kanshi a ƙasa sai da ya amayar da nuna. Kuma Allah subhanahu wata'ala sai da ya amsa fatan shi, saboda ya hana yaron cin komai sai abin da ya ba shi. Saboda haka wannan Imam al-Haramain al-Juwayni din shi ne wanda farkon wanda ya kara ya assasa ilimin maqasid shari'a, ilimin da muke koyawa a sunna ciki, shi ne farkon wanda ya assasa shi, shi yasa tubalansa. Sannan kuma in za ka yi tarihin mazhabin Shafi'iyya ba zai cika ba sai da shi. Idan kuma za ka yi magana a kan ilimin usulul fiqh, littafinsa al-Burhan fi usulul fiqh yana daga cikin littattafai guda uku wanda gaba ɗaya ilimin usul yake komawa zuwa gare su. Su wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske da ya kamata mu sani. Akwai wani malami Sheikh Abdulrahman bin Jibrin, yana daga cikin malaman da duk malaman Saudiya da ne karatu a wajensu in taɓa ganin malami mai kaifin hada yayin tashi. Mun je gidan shi daura muka yi sati biyu shi kullum littattafai takwas yake koyar da mu, ko ba wanda yake muraja'a. Asali ma an ce mana shekarar sa 16 rabon shi da muraja'a. Saboda haka kullum in ya zo zai karantar da littafi kawai ɗaukowa yake ya buɗa. Kuma hajjarsa yadda ka san alboshinsa take, saboda haka ban taɓa ganin shi ya tuno abu. So duk abin da yake so kawai zuwa yake, ban taɓa gani ya tsaya yana tuno abu ba. Kuma abin da zai fi baka mamaki shi ne a lokacin da yake koyar da mu littattafai takwas shekararsa 77, ko wani shekara 77, kaga din nan ba wanda ya shekararsa, shekararsa 77 haka yake koyar da mu. Da asuba za mu yi littafi shi, bayan la'asar za mu yi littafi ɗaya, bayan magarba ma za mu yi littafi shi, bayan isha ma za mu yi littafi guda uku. Takwas kun cika ko? To haka muke kullum. Sannan kuma da tsananin ladabi, saboda a majalisinsa ko miƙe ƙafa kai ɗalibansu za su daka maka tsawa. So Malu Shadi yake ba mu labarin wani malami Aryab yake malamin shi Ibn Jibrin, ya rasu Allah masa rahama, ya rasu 2006. Wannan labarin da nake rawa a 2003 ne muka je gidan shi, 2007 ya rasu. Sai yake ce mana akwai wani malami Aryab, in dai ruqiya sai aljanni ya fita. Bai taɓa ruqiya aljanni bai fita ba, kuma baya dawowa aljanni. In dai ya fita ya fita. Saboda haka har mutanen garin suka fara zarginsa da cewa yana kulumbutu. Mana akwai wasu ƴan siddabaru haka da yake yi, shi ne sirrin da ya sa aljanni yake fita. Shikenan aka je har da sarkin garin gidan shi, aka ce mu gaskiya ba mu fahimta ba, ya aka yi kai ba a kamar yankan wuka, in dai kai ruqiya shikenan. Sai ya ce ba matsala, dama jaki yake hawa yawo jaki shi ce ku biyo ni. Suka bi shi ya je ya nuna musu wata gona, ya ce wannan gonar da kuka gani iya abin da ya fito a cikinta nake. Saboda haka abinda ya zamanto cewa na samu a gona na ci wani ne iri da wani, shikenan duk wani abu da wani ya bani bani. Suka ce mai hausa yakin ka, saboda sun gane inda matsalar ta ne. Ala kulli hal, nasihata ta ƙarshe shine ya kamata mu lura da duniya. Wato idan kana neman miskini ka samu ɗan adam to ka gama. Wato idan Allah maɗaukacin sarki ya cire ran ɗan adam, a lokacin za ka gane ɗan adam miskini. Gaɓoɓi 360 ne a cikin ɗan adam, amma abin da zai ba ku mamaki kudirar Allah shine idan aka cire ran ba wata gaba da take musu kuma sannan yadda kawai ya isa ka gaskata Allah shine a suratul Isra da Allah ya ce kullu ruhu min amri rabbi mana magana rai da take tambayarka kawai ka ce rai kawai abu ne na Ubangiji ne saboda haka daga cikin kudirar Allah da za ta baka mamaki shine yadda har yanzu ba wanda ya gano inda rai ne har raka samu wani technology da zai gane inda rai ne akwai wani malami a AFU Zaria na ga a geography ya yi yace shi duk abin da ba a taba ko ba a gani shi da yake da shi shikenan sai wani dalibi ya tambaye shi ce sa you have a soul yace kana da rai malam yace ina da rai yace to kana gani inda yake ci yace to shikenan bai san inda rai shi yake ba kuma dole ya yi akwai rai ala kulli hal musamman yanzu gaskiyar lamari mutuwa ta yawaita kuma wato mutuwa ta yi yawa ko yau din nan shida da rabi na tafi zariya muka tafi janaiza wani abokin babanmu wani abin da zai ba ku mamaki shine lokacin da Muhammad ya rasu akwai kaninmu da zuri da shi aka yi zaman makoki shi kuma wanda ya rasu yau shi kuma da shi aka yi zaman makokin da zuri da ya rasu abokin babanmu ne haka suke kudda koyaushe tare su har da kuka je ma yana gura to shi kuma kawai jiya jiki ya tashi aka zo shika 10:30 so haka yadda rayuwar take wato yanzu rayuwa ta canza sosai musamman kamar yadda wani malamin mu yake faɗa tun lokacin da motoci da jirage suka zo to sai mutuwar fuji'a ta kawo da mutuwar fuji'a shine mutum kawai ya faɗi ya mutu ko kuma ya kwanta bacci a tashi a duba shi ba a gani ba amma yanzu motoci da suka zo ya kawo yanzu ranar ranar Alhamis da ta wuce ina karanta wani labari wata mota a Cizawa mutum 19 ne irin doguwar motar nan shi suka kone suka mutu tare yanzu wani kanin abin nan dan uwan wani cousin din mu kawai daga Bauchi za su je Kwanji ko daga Gombe za su zo Bauchi kawai suka yi hadari da shi da matar shi da yaran su duka suka mutu tashi daya wata yarinya kuma da na gani ita kuma yar Bauchi ita kuma ranar da aka sa ranar daurin aurenta ita kuma a Disamban nan ne ranar daurin aurenta a ranar Allah ya kaddara za ta mutu so a ranar ta mutu yanzu ko daga cikin fatoyin da wani ya turo mai shi ma a nan Zariya ne an daura aurenta da awa ɗaya ta shiga wanka ta fadi ta mutu ala kulli hal gaskiyar lamari mutuwa ta karu sosai saboda haka waltan zo nafsun ma qaddamat li gadi ya kamata kowa ya tunanin abubuwan da zai gabata la malam wannan yana daga cikin muhimman dalilan da suka sa nake ta fito da fatoyin social media waɗannan fatoyin na littafin nan da duk wasu daga cikin sosai duk fatoyin Facebook haka muka bi su da tsananin wahala muka dinga tattaro su musamman wannan littafin na ƙarshe da ya fito fatoyin sai ina ga nayi wajen wata ina aiki a kan shi wata rana kuma daga safe ma zuwa taran dare ina office so ala kulli hal babban dalilin shine mutum bai san ta inda Allah zai mai rahama saboda a social media wasu ba su iya karanta su ba wasu ma ni ban ma san su ba sun ma bata to amma kawai inda Allah ya taimako shine akwai kusan tun kusan shekara 3-4 duk wata wadda muka yi sabuwa akwai wajen mutum biyu da nake tura musu inbox so su ne yanzu suka tattaimaka aka tattaro aka haɗa aka yi muraja'a so kuma babban dalilin shine da yawa wani lokacin nakan ji kamar ni ma ba zan yi tsawon rayuwa ba. So nakan ga ya kamata duk abin da mutum zai iya yi na alkhairi ya fito da su. Kun ga yanzu mun fito da kusan guda 400 na farko 150 wannan 250 yanzu kuma muna da fatoyin rabon gado guda 200 su ne yanzu muka huta bayan sallah muke so su ma mu fito da su su zama littafi. To kaga in muka yi wannan a shekara daya ya zamanto mun fito wa da al'umma guda 100 fatoyi guda 600 kuma daga cikin falalar Allah ba wasu fatoyi da Hausa wanda suke da irin wannan tsarin. So kaga mutum bai sani ba sai wuce wannan in mutum yana kwance a kabarinsa Allah ya mai rahama ko wani ya tuna shi. Shi yasa har kuɗin da aka sa na siyarwar ba wasu kuɗi ba ne kawai saboda dai babban abin da ake bukata shi ne mutum abin da zai gabatar bayan ya mutu. So lallai yana da kyau mutum a rayuwar shi ya iya bakin kokarinsa wajen yin abin da ba'a tuna shi. Daga cikin abubuwan da na amfana da shi a zamana da Larabawa za ka ga Balarabe yana gidan haya yana motar bashi yana da batuka da yawa amma zai iya bakin kokarinsa wajen ya gina masallaci a wata ƙasa. Yanzu akwai wani Balarabe ya gina masallaci shi kenan sai wanda ya bawa kuɗin ya gina masallaci ya zo ya same shi ce dan Allah yana so ya zo ya gan shi ya biyo shi ya gan shi ya ga masallacin sai yake cewa zai zo ya ta ce mai zai zo ƙarshe sai ɗan mutumin ya kira shi ce mai kaga abinda nake so na gaya maka. Baba bai da kuɗin tiket ɗin da zai iya zuwa ya ga wannan masallaci. Yace wannan masallacin da ka ga ya gina haya yake da motar sa da riyal 5 riyal 10 ya tara kuɗi. So yanzu da yawa waɗanda kuke ganin su da azumi a harami sun shimfiɗa abinci wallahi wasu shekara suke suna tara. Zai shekara kawai shi burinsa ya ciyar ni azumi. Saboda haka wani kuma alfaharinsa shi ne balai tumattile fi Afirkiya kawai a rayuwarsa ya samu ya gina masallaci a Afirka saboda haka idan ya mutu yana da sadaka jariya. So wallahi akwai wani mutum da ya bani kuɗi na masa rijiyoyi guda uku amma wallahi a gidan haya yake wallahi bai mallaki gidan kanshi ba kuma ni dai ban san iya rijiyoyin da ya gina ba. Ni dai akalla ya ban guda uku ko guda huɗu na masa ana. So irin wannan ya kamata mutum ya dage ka yi wani abu wanda bayan ka mutu za a tuna. Duk wai duk abin da ka samu ka kashe wa iyalanka a sai mota ko mutane in ba ka kashe wa ce makulumi ko masolo ko wani abu da aikin banza ne babban abu shi ne walta zuwa su ma ka taimaka ne gari me ka gabatar bayan ka mutu ko rijiya ka gina to ba karamin nasara ka samu. Amma wani zai maka alfahari ce ai wallahi bana tara komai ku duk abin da aka samu kawai yan a samu ne a kashe kawai a kashe su kawai duka. Allah ya bamu da ciwo Allah ya sa waɗannan karatukan da muka yi zama cikin yardar Allah kuma insha Allah ta'ala bayan sallah in muna da rai za mu sanar da lokacin da za a koma in kuma mun mutu sai ku dinga tuna mu da alkhairi wallahi to ai ai abun babu ba ta
kuma kidnappa suna wani ba da malam sun koma gube wa mutane da kuma yanzu tun da an hada su yanzu ga ya Abuja wanda ke kiran alkhairi dan go to mun yi sama da 15 rawa da
na'am bari mu jinda mai tambaya ta ɗaya ko biyu ko da jawabin rakewa da ɗaya daga cikin malam tukur wanda su ne masu su suka ƙara karatun din ladan da aka samu suna daga cikin wanda za su samu mai yawa kuma tukur sun sha mun waya ya kamata a zo a fara karatu ya kamata haddi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara suka yi convention ina aka zo gashi Allah ya sa mun yi har satuttuka 34 na'am.
goyon bayan da muke da shi wajen da alhamdulillah Allah ya masa tsaya
amin
burin sa Allah ya kusa masa
amin
kuma Allah ya kusa masa
amin
babu shakka wannan masallaci duk abin da za a fada na alkhairi Allah kada ya san abin da ya kusa Allah ya jagora Allah ya sa mu kama lafiya Allah ya sa mu cikin lafiya
ni ma har cewa ina muku godiya sosai kuma gaskiya ba wanda zai manta da alkhairin yarima da kuma abubuwan sanata addini gaskiya babban abu shine yana cikin wanda suke karfafa karatun nan sosai kuma majalisai biyar muke da su ga wannan mutanen guda biyu duk da su muke zuwa duk kusan inda muke zuwa banda kuma gurare da yawa da yanzu ko GB yanzu ina Bauchi ina da lecture a can GB Laraba to haka kuma abubuwan dai duk a haka ake tattafiya so to amma gaskiya lamari karbin gwiwa ta shi yallaɓa yake bayarwa na karatun ne a matsayinsa na mai sarauta kuma mutum mai shahuri mai girma amma karatun nan da shi ake da yawa mutane wasu sukan tambaya yana zuwa kuwa yawa ko jiya ne ina tuna wasu wanda na ce maka gobe muna da karatu a GRA ya ce to kuma yana zuwa ya ce a kullum da shi ake sai dai idan baya gani to gaskiya wannan karfafa gwiwa ne sannan kuma daga cikin abin da yake burge ne da malam tukur da malam dan sanda malam kabiru wato kullum in dai ranar karatu ne za su yi waya a ranaku da yawa su su biyun duk suna yi wani ma bai san wani yayi ba wata rana kuma in wannan bai ba wannan je malam kana gari ne da sauran irin waɗannan abubuwa gaskiya wannan ma karfafa gwiwa ne saboda yana da tsananin amfani ya zamanto mutum yana karatu kuma ana karfafa mai gwiwa. Kuma gaskiyar lamari daga cikin abubuwan da suka taimaka mana muka dan samu karatu dan cikin cokali ba mai yawa ba, gaskiya daga cikin shawararin da nake ba abokaina musamman matasa iri na wanda ba su ci shekara 30 da wani abu ba, wato daga ciki akwai karanta hudda da jama'a da abokai. Yanzu ku mamaki ga su na bangana ba inda nake zuwa a Zariyar nan, daga iya karatuttukan nan sai office ina sai gidana, bana zuwa ko ina, bana tuna tunda na zo Zariyar nan akwai mutum biyu da nake musu ziyara. So wannan gaskiya yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa. Sannan kuma abu na biyu shine karanta buri, mutum ya karanta burinsa a rayuwa, ya zamanto ba shi da yawan burirrika, rayuwarsa ya kaɗan gajeruwa ta ishe shi. So wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ina karfafa mana gwiwa a kansu. Galibi mutane shagalarwa suke, kuma majalisan mutane galibi in dai kana zama to hanya ce ta cin naman mutane da samun mushkiloli. Ma yanzu in dai kamar yanzu misali irin Asabar da ba mu da karatu, da Lahadi da muke karatu a cikin Kwango, kala wani lokacin daga Juma'a sai na kai Monday ni ba mu fito daga makaranta ba, iyaka ta ina cikin makaranta kawai office gida, tunda ce fa ni wani lokacin za iya na kwana 10 ba a fito ba. So wannan ni gaskiya yana daga cikin abubuwan da nake ba mu shawara. Kakka yadda a ce wai kana da wani aboki na kudda wanda ba kwarakuwa, in dai ba karatu kuke ba ba shi da amfani, duk malaman nan su Imam Malik da sauransu ba wanda wai zaka karanta a ce yana da aboki na kudda wanda ba ta rabuwa. So ina fata Allah ya sa mana albarka, Allah kuma ya ba mu ikon ci gaba da wannan karatu ya zama har mu sauke littafin, tunda kun ga gaskiya alhamdulillah mun ci karfin littafin sosai da sosai. Kuka zan iya ce muku a iya wannan zaman makin mun yi rabin littafin, saboda littafin a wannan ɗaba'ar yana da shafi 124, to kuma yanzu ga shi muna shafi na 64. Kowa sai ya shaida in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna da rai za mu tashi daga bayan studio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.